Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, amma a yau 22 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne.
Masu sauraron mu a yau shirin namu zai karkata akalarsa ne akan shirye-shiryen nadin sabon zababban shugaban kasa a Najeriya. Amma a yau zamu duba matsalar ilimi a kasar.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da baki masana da waɗanda abin ya shafa a zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Ita yau 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Najeriya dai ta yi fama da matsaloli da dama. Matsalar tabarbarewar ilimi na ɗaya daga ciki. Malaman jami'o'i sun yi fama da yajin aiki lokacin gwamnati mai barin gado har da wasu gwamnatoci da suka shuɗe. Shin yaya wannan sabon gwamnati da za a rantsar za ta tunkari wannan babban matsala? A don haka ne wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa a wannan shiri na yau da gobe daga nan gidan Radio Muryar Amurka dake birnin Washington DC. Kamar yadda 'yan Najeriya da dama suka sani ko kuma gaba ɗaya duniya ma ta sani, a cikin mako mai zuwa ne za a rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu bayan kammala wa'adi na biyu na mulkin wato General ko kuma shugaba Muhammadu Buhari. Akwai abubuwa na tarihi da kuma wanda tarihi ba zai manta ba da ita tsohon gwamnatin Muhammadu Buhari za ta bari. Ɗaya daga cikin su shine batun yajin aiki na malaman jami'o'i a Najeriya da aka kusan share watanni 8 ana yi. Akan haka ne a wannan fili na wannan lokaci ya tattara masana akan harkokin wato jami'a ko kuma harkokin ilimi da kuma siyasa da kuma tattalin arziki. A cikin zauren namu na yau akwai
Muhammad Dantara Aliyu
da kuma
Kabiru Abubakar
Yusuf Ibrahim.
To kamar yadda kuka ji dai Muhammad Dantara Aliyu masani ne akan harkokin ilimi karewa da karoma, wato malami ne a kwalejin Joseph Patilami da ke nan birnin Mina. Shi kuma Kabiru Abubakar wato Kabiru mai jama'a wato mai sharhi ne akan harkokin siyasa a Najeriya. Yusuf Ibrahim Ladan kuma masani ne akan tattalin arziki. Bari mu fara da Dr. Dantara Aliyu. Dr. an share watanni 8 ana yajin aiki, wato malaman jami'o'i suna yajin aiki a Najeriya. Ya kuka kalli wannan abu, kuma tarihi zai manta da wannan a tsarin shugabanci ko kuma shugabannin Najeriya da suka gabata?
Na hakika wani abun tarihi ne aka yi, saboda a gwamnatin Muhammadu Buhari an fuskanci yaje-yajen ayyuka da dama daga malaman jami'o'i. amma kada amanta cewa yajin aiki wani abu ne da aka gadar masa shi kansa. Ya gaji yajin aiki ne ga hannun wanda ya karba, wato Goodluck Ebele Jonathan. Idan ba amanta ba, malaman jami'o'i sun taya yajin ayyuka ko a wancan zamani. Kuma dai har gobe bukatun ɗaya ne, inganta harkar ilimi, inganta harkar ilimi, inganta harkar ilimi, musamman ma na karatun jami'a. Waɗannan yajin ayyuka sun kasance ruwan dare ta yadda yake, tun suna tasiri har suka kai ga ba su wani tasirin a zo a gani. Ala kulli hali, idan malaman jami'o'i suka tafi yajin aiki, kusan tattaunawar da ake ɗaya ce, da farko gwamnati za ta yi biris da al'amarinsu, sai idan an yi ca akan gwamnati, sannan sai kaga an kira su teburin shawarwari. Galibi idan suka tafi yajin aikin nan, abin da ke yakan sa su tafi yajin aikin, mafi yawanci bukatu na inganta harkar ilimi ne, samar da kayayyakin koyo da koyarwa da dai sauransu, da samar da kudade na bincike a jami'o'i, da inganta albashi. Amma mafi yawanci galibi inganta albashin shine abin da ke zukatun su kansu malaman jami'o'in. Shi yasa ma a duk lokaci idan gwamnati ta samar da wani abu da ta basu a hannu, sai kaga sun janye yajin aikin. To a bisa tarihi, shekara da shekaru ana ta yajin aikin nan, tun zamanin soja har aka shigo farar hula. Tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu an yi yajin ayyuka wato da dama, amma babu gwamnati guda da za a ce yajin aiki ya kasance wani abun ruwan dare kamar na wannan gwamnatin. Kuma
dama tambayar da zan maka kenan, Dr. Kusan tun da aka dawo mulkin farar hula shekara 1999, abin da yake dauka hankalin jama'a share watanni 8 malaman jami'o'i suna yajin aiki. An samu irin wannan lokacin ana yajin aiki?
Ya to ka kamanta ai zamanin gwamnatin Sani Abacha, akwai lokacin da aka yi wata tara, kusan wata tara, shi ma wata 8 din ne, amma ya kuma fi wannan dadewa, kusan wata tara ana yajin aiki. Ka kamanta a wancan lokaci akwai Dr. MT Liman, shine ministan ilimi a wancan lokaci, inda aka yi yajin aiki. Da farko malaman jami'o'i suna ganin ai Dr. MT Liman malami ne a jami'ar Bayero, don haka ɗaya daga cikinsu ne aka ɗauko aka nada ministan ilimi. Sai suke ganin za su samu bukatunsu, za su yi saurin shigewa, tunda suna da ɗaya daga cikinsu a kan wato da ke shugabancin ma'aikatar ilimi. To amma kuma sai abin bai yi haka ba, sai ya kasance abin ya ƙara kazancewa ta yadda yake. A lokacin nan shi Farfesa Attahiru Jega yana dakta, a lokacin ya jagoranci wannan yajin aiki, aka kuma yi daɗewar gaske, ba a dawo ba, ba a koma ba.
Ya kuke kallon gibin da aka samu na karatu a wannan yajin aiki na watanni?
Wannan koma baya ne matuƙa, musamman ma ga ɗalibai. Na farko akwai ɓata lokaci da aka yi a karatun da za a yi shekara 4 ko 5, sai kaga ana shekaru 6 ko 7, kaga an ɓata wa ɗalibi lokaci na ƙuriciya da kuma wasu abubuwa da ya kamata a ce yayi a rayuwa. Sa'annan akwai lalacewar ingancin ilimin shi kansa, saboda a lokacin da ɗalibi ya tafi, akan tafi yajin aiki, ɗalibi ya zauna a gida, galibin abin da aka koyar da shi duk sukan ɓace. Sa'annan sai in ya dawo ne, zaka ga yana fafutukan ya zai yi ya dawo da waɗancan abubuwa da suka zube a tunaninsa, kafin ya yi da tunanin an kafa lokacin jarabawa. Haka zai shiga ɗakin jarabawar ba tare da ya yi wani ƙwaƙwaran shiri ba, ya rubuta jarabawan haka nan, ya dai fito a haka haka har ya sauka wannan karatu. Kaga ya yi karatun amma na zuku, ba tare da ya wato ilimin yana da inganci ba.
Wato an dai samu gibi.
An dai samu gibi, wagege kuwa.
Na'am, to za mu dawo rinka, Dakta. Bari mu je wurin Kabiru. Kabiru, bayan malaman jami'o'in nan akwai ma'aikata. Lokacin yajin aikin nan kusan duk ba su da wani tasiri a jami'a. Ya kuke kallon irin wannan?
Magana ta gaskiya shine a lokacin da ire-iren waɗannan abubuwan suka faru, in ka samu ziyartar makarantu din, abin zai baka tausayi. Zaka ga makarantu, wurare, abubuwa duk sun sukurkuce. Akwai waɗanda ma za ga in kuna hurɗa da su, ko karantarwa yake, ko kuma yana cikin malamai waɗanda suke taimaka ma masu karantarwa, zaka ga kusan in ka lura da yanayin rayuwar shi, mutum in ya san ya tashi da safe ya wuce wajen karantarwa, in zai dawo ko yana da masana'anta ko yana da gona, to da yawa gaskiya wanda zaka ga sun ba da fifiko a karantarwa, saboda kishin a samu ilimin daga inda ba karo karatu ba mafi yawanci gudanar da rayuwarsu ya ta'allaka ne a karo ilimi to a lokacin da za a ce ana ainihin irin yajin aikin nan zaga wasu malamai ma irin kawai mutun tunda bai zuwa wajen aiki kusan ma har iyalan shi sai sun gaji da ganin shi kul yau kana da ranar Monday kana gida daga safi har yamma ranar Talata ma haka har zuwa ranar Juma'a kuma sati mai zuwa a ce irin kwanakin nan kai da baka saba ba ka fita lecture na safi ka ga yamma yara darasi ka sake jira na ranar kajiya na yamma ko kuma kana aikin office amma sai ya zamanto cewa ranar Monday din kana nan baka yin komai sannan kuma ga rashin samun abin da ya shafi kila na kula da iyali tunda mafi yawanci in an dade dama da tazaran nan ana sa duka na ainihin in baka yi aiki ba baka biya ba za a biya ka ba kamar yadda suke cewa no work no pay din nan to za ga matsalan masu irin ilimi ma daktoci wasu har professorship za ga sun tsaya irin da damuwa ta rayuwa saboda mafi yawanci kashi 70 na al'amuran su na yau da kullu wannan karantarwan ne sai kuma zuwa karo karatu to da an ce babu aikin za ga jami'ar ta koma wani iri da irin wuraren da ake karatu su kansu wa'annan malamai din abun yana damun su yana kawo ainihin takaita a lamarin rayuwarsu na yau da kullum
za ka gama kaman wa'annan ma'aikata da ake ce ma non academic abun nan staff da ke cikin makaranta za ka ga duk abubuwa sun tsaya cak kana ga wannan ya shafi tattalin arziki
ya shafi tattalin arziki ai babban ma illan da ake samu na abun da ya shafi mahukunta a siyasa din kaga kaman misali ita rawa ta siyasa ko kai malami ne aka dauke ka indai aka saka faken siyasar nan sai ka taka malami kuma koda na addini ne ina son mutuna baya lokacin shugaba Jonathan da ya shude akwai professor Ruqayyatu Rufai ina ganin tana Adamawa an kai lokacin da ita da aka zo aka sata ministan ilimi ai ainihin malaman jami'a na irin tunanin cewa za ta taimaka musu sai zamanto cewa ita tana cikin wanda suke karantar wandin amma da yake gwamnati ta bata matsayi sai ta koma tana goyen bayan gwamnati tana cewa malaman su yi hankuri Allah da ikon shi da aka samu ainihin tsaiko na abin da ya shafi tsari na gwamnati sai aka sauke ta a wannan kujera to bata yi sati ba kuma sai gashi ta biyo kungiyan asu kuma ana roƙon mu gwamnati alfarma da ta iyakan bakin kokarinta ta warware da wannan matsayin so kaga duk ire-iren wa'annan abubuwan da suke faruwa abu ne wanda yake zai daure ma mutum kai wanda kai kana hankoran misali a ce kana karantarwa a lokacin da ka samu mukami na abin da ya shafi siyasa sai ga kuma ka koma kana goyen bayan wa'annan yan siyasa din mafi yawanci ina ganin tunda muka zo 1999 duk wa'anda kaga an ba kula da ilimi musamman kaman ministoci na ilimi za ga yawancin sun taba karantarwa amma Allah da ikon shi in aka zo aka samu yajin aiki in ka ji maganganun da ke fita bakin su akwai wasu mara za ka ga an ce ai asu ba ta da hakuri ne gwamnati na kokari da ita ta kasa hakuri so kaga duk ire-iren wa'annan abubuwan su wa'anda suke karantarwa din ba su zuwa makaranta wa'anda suke ainihin mataimaka a gare su kaman non academic staff din da muka ce kaje misali a ce principal officer ɗinka wanda yake HOD wani din kila wani kuma shugaba ne na tsangaya haka misali shi bai zo aiki ba dama kai sakatare ne da ƴan saura to kaga sai yayi wasu ayyuka sannan ya baka sai ka zo ka cimma wasu ma an ka zagaya wasu jami'o'i sai ga kawai mutum in sakatare ne ya koma bakin office ya zauna tunda ainihin mai gidan shi bai zuwa aiki yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tauya ainihin abin da ya shafi yajin aiki
bare Kabiru zamu sake dawo ka akwai maganganu a Malam Yusuf Kaji bayanin Dr. Dantala ya ce an samu gibi sosai wannan yajin aiki da malaman jami'o'i suka share watanni 8 suna yi a Najeriya a cikin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari mai shirin barin gado a ya za a cike wannan gibi misali shi sabon shugaban kasa da zai hau yanzu me zai yi cike wannan gibi da aka samu
wato da farko dai zan koma kan maganar Dr. Muhammad Dantala Aliyu na game da cewa wato idan muka dubi abin komai ka ce kan akan dalibai yake karewa da kuma iyaye musamman idan ka lura da irin wato karatun da suke yi babu inganci sosai iyaye masu hali za su kwashi iyalansu su mai da su iyayensu su mai da su kasashen waje ko makarantun nin kudi inda za su je su shiga da karatun su mafi yawanci kuma na talakawan su suka fi yawa a mafi yawancin jami'o'in Najeriya saboda haka sai ya kasance ko dai sun manta karatun kafin lokaci ya kai ko kuma wanda suka san karatun wato sun shiga rudu kafin a ce an sake dawowa daga bakin yajin aiki sai ya kasance sun wato certificate din kawai ake nema takardun shaidan kawai ake nema na gama makaranta ba tare da an koyi wani abu mai nagarta ba so an dauki lokaci ana ta kikika tsakanin malaman jami'a da gwamnatin tarayya a bangare daya kusan kowane lokaci idan aka ce an fara wannan dambarwa zaka tadda cewa wato su iyaye wato malaman jami'a sukan nemi wato samun sassauci daga wurin iyaye domin su mara musu baya domin su ga cewa tare suke a matsawa gwamnatin tarayya wato kaimi don ta sassauto ta yi abin da malaman jami'a suke yi ko shakka babu wannan irin abin yana da illoli da yawa musamman lura cewa karshen ta dai idan aka yi ta yi aka je aka dawo kudade ne za a biya malaman nan ba tare sun yi karantawar nan ba duk da cewa waɗansu daga cikin su haƙoƙin su ne da dama ya dace a biya su amma ba su karantawa sannan kuma idan suka dawo ba lalle bane su karantar da ya dace so sai ka iski gwamnati ne ke asara dukiyar al'umma ne ake banzatarwa saboda wannan yajin aiki na ɗaya kenan to ina mafita saboda wannan abu ne da idan muka lura shekaru 30 da suka wuce ba abin da ya sassauta kullun gaba da yake in banda wannan zango da aka ce an yi wannan yaji wata 8 sannan ba a biya malaman yadda ya dace ba kamar da shi shugaban kasa Buhari ya ce shi ba zai biya ba dun ba su yi aiki ba annan ne kadai zaka ce kila an dan samu kuma shi ma suna kotu ba lalle bane a ce kila za su iya zuwa kotu ta ba da dama a ce a biya su ya za mu fito daga cikin wannan matsala
yanzu ai ka ga ita wannan gwamnati nata ya kare yanzu shi sabon shugaban kasa in ya zo me zai dan kar a koma a gidan jiya
to anan ababe ɗaya ko biyu ko uku ne kamata mun sani kudaden da suke shigo ma gwamnatin tarayya lura da irin matsalolin da suke gabanta ba lalle bane in ka lura da kasafin kudin da ake yi a Najeriya irin wanda ake ware ma ilimi ba lalle bane su ware irin wa'annan to menene mafita dole malaman jami'a akwai kamar alal misali akwai jami'o'in jihohi akwai na gwamnatin tarayya sannan akwai na masu zaman kansu kudaden da ake biya a makarantun a jami'o'in gwamnatin tarayya zaka iske kudaden ba su ta kariya sun kariya ba kuma su suka fi dauke da dimbin daliban nan so sai a zo matsaya a ce an fitar da wani tsari gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari da ya kasance za a sanya iyaye a cikin wannan tsari za a sanya kwamitin malaman jami'o'in a ciki da ita kanta gwamnatin tarayya domin dama kudaden nan ya kasance ayyuka za a yi a fitar da tsari kamar alal misali za a ce daga nan zuwa shekara 10 masu zuwa kowane shekara za a kara kudin makaranta da 10,000 ya kasance kenan in aka shekara 10 kudin makaranta in yana 30,000 ne bana wannan shekara to kafin shekara 10 masu zuwa zai koma 130,000 kowane shekara ya kasance akwai wannan tsari idan dan dalibin ka zai dawo makaranta zai dawo 10,000 wayannan karin sai ya kasance kowane jami'a tana da kwamiti na iyaye da malamai da kuma gwamnatin tarayya akwai abubuwan da suke damun makarantun ne na rashin azuzuwa na rashin kayayyakin karantarwa da sauransu sai ya kasance daga nan za a dinga diba ana gyara azuzuwan karatu ana gyara wurin kwanan dalibai ana gina waɗansu azuzuwa da sauran hidimomi ita kuma gwamnatin tarayya a nata bangaren ya kasance dole jin dadin malamai da walwalansu shi za ta dauka ta mai da shi mafifiko don idan ba haka aka yi ba wannan matsalar da aka samu ba wucewa za ta yi ba saboda haka gwamnati mai zuwa dole ta zauna da wa'annan malaman yadda na faɗin nan dole sai an fito da wannan tsari darajar naira nan kullun karewa take yi kudin da ake biya shekara 5 a jami'o'i har yanzu bai karin da ake yi bin 5,000-10,000 idan ka je alal misali jami'an gwamnatin tarayya za ka ga ana biyan 50,000 ko 40,000 in ka je na jiha za ka ga 150,000 200,000 waɗansu har 300,000 akwai jami'o'in da suke masu zaman kansu ana biyan 5,000,000 4,000,000 3,000,000 saboda haka me zai sa a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin duka idan har da gaske muke so dole mu inganta wannan mu fito da wannan tsari ya kasance kuma yadda 'yan siyasa suke fitowa suna wandaka da kuɗin al'umma ya kasance an fitar da dokoki wanda za a tilastawa wato in kai sanata ne in kai dan majalisar tarayya ne in kai ciyama na local government ne ko gwamnatin jiha ya kasance sun dauki nauyin daliban da basu da karfi saboda waɗannan su ne suka fi shan wahala idan aka ce ana irin waɗannan yajin aikin
to ba da mu insha Allah wallahi su zamu dawo
mai burge Hausawa sashin mu yar Hausa
mai burge Hausawa sashin mu yar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Doctor, muka dawo gurinka. Wannan yaji da aka yi na watanni 8 lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari, an samu boyin bukata wato kwalliya ta biya kudin sabulu koko?
Kwalliya bata biya kudin sabulu ba domin matsalolin suna nan a yanda suke. Kuma ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita kungiyar malaman jami'o'i suka garzaya kotu a wancan lokaci. Ai idan ka duba kusan kamar ana iya cewa an tursasa su ne suka janye yajin aikin, ba wai saboda an biya bukatun su bane. Kuma kada ka manta har yanzu bukatun da suke nema su din ne dai ake nan har yanzu ba a biya su ba, da kama daga allowance da suke magana akai da dai sauran sabon manhajan tsarin biyan albashi da suka kawo na UTAS, wanda ka san sun ce suna jin jiki akan IPPIS da aka dora su. Wannan manhaja na IPPIS ya kasance bai lura da wato karin girma da karin albashi da malaman jami'o'i ya kamata a ce sun samu ba, domin su yanayinsu daban yake da sauran ma'aikata. Don haka suka tsaro nasu manhajan na UTAS wanda suka ce shi ne daidai da tsarin tafiyar da ayyukansu. To amma gwamnatin tarayya ta ce shi kansa UTAS ɗin yana da nakasu, don haka ba za a yi amfani da shi ba. To kaga ita gwamnatin tarayya ta zo ta fitar da sanarwa akan cewan tana iya wato kusan soke ayyukansu idan har ba su dawo daga yajin aikin da suke yi ba. Sannan kuma aka garzaya kotu, inda kotu ta ba da umarnin cewa yajin aikin da suke yi ba akan doka yake ba, don haka dole ne su koma azuzuwa su ci gaba da karantarwa. Kaga ba a biya kwalliya ba ta biya kudin sabulanta ba, kuma har gobe na ciki ne. Idan ka dubi irin dangantaka da ke tsakanin shi ministan kwadago Ingige Chris da kuma shugaban kungiyar malaman jami'o'i, za ka ga cewan kusan ana zaman doya da manja ne. Kuma har gobe dai an dai rabu dai dutse a hannun riga kawai ba tare da an samu biyan bukata ba.
Tunda har ba a samu biyan bukata, yanzu ku a ganinku ku ne masana harkar ilimin nan, menene ya kamata a rika yi don warware matsaloli a maimakon yajin aikin nan tunda ba a samu biyan bukata kamar yadda kace?
Dole ne gwamnati yanzu a duk lokacin da za a yi kasafin kuɗi ta ƙara sa kuɗaɗe sosai akan kasafin kuɗi, domin idan muka dubi abin da ita hukumar ba da ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa, kashi 26 na kasafin kuɗin kowace ƙasa ya kasance an zuba shi a cikin harkar ilimi. To amma a Najeriya ba na jin mu wuce kashi 6 tun lokacin da aka dawo wannan demokradiyyar. Kaga kenan akwai wagegen gibi dangane da irin kuɗaɗen da ake sakawa a harkar ilimi. Amma duk da haka an ce idan ka bi ta ɓarawo ka bi ta mabi sahu. Idan da zaka shiga jami'o'i kuma musamman ma na gwamnatin tarayya da na gwamnatin jihohi, akwai gidauniya ta TED Fund wanda gwamnatin tarayya ta aka ware daga harajin da ake samu na kamfanoni, kashi biyu na harajin kamfanoni wanda ake tallafawa jami'o'i wurin samar da kayayyakin koyo da koyarwa. An ka shiga da yawa daga cikin jami'o'i, zaka ga irin aikace-aikacen da ake nage-nage ne da kuma samar da abubuwa na koyo da koyarwa. Tsakani da Allah ana iya cewa gwamnatin tarayya ta yi kokari a wurin, amma su kansu jami'o'in tunda cibiyoyi ne na bincike da kuma harkar samar da ilimi da inganta rayuwa ta al'umma, akwai gidauniyoyi da dama a warwatsa a kasashen duniya waɗanda aka ajiye domin tallafawa harkokin bincike. Jami'o'in Najeriya na ɗaya daga cikin jami'o'in da suke baya-baya wurin cin gajiyar waɗannan gidaunoyi. Za ka ga a kowace jami'a akwai masana a fannoni daban-daban, akwai masu bincike a fannoni daban-daban, amma ƙalilan daga cikinsu ne suka damu da su je su nemo waɗannan tallafi daga gidaunoyin nan da ke warwatsa a ƙasashen duniya. Inda a ce malaman jami'o'i sun ci gaba da zurfafa bincikensu ta amfani ta kulla alaka da gidauniyoyin nan da ake da su a cikin duniya, watakila da magana da ake yanzu ba su ake yi ba, da an samu irin tallafin da ake bukata, da an wuce inda ake bukata. Domin harkar ilimi yana da matukar tsada, gwamnati ita kadai ba za ta iya ba, dole ne sai an jawo mutane, yan kasuwa, attajirai masu hannu da shuni kamar yadda ake a sauran kasashen duniya, duk sukan shigo domin su dubi wani fanni da ya shafi harkokin sana'o'insu, sannan su zurfafa bincike. Sa'annan akwai kuma 'yan kasuwa da sukan shigo su samar da misali ababe irin su dakunan kwanan karatu na yara, dakunan kwana na dalibai, wato hostels, su samar da su, suna ba dalibai haya a cikin farashi mai rahusa, sannan a hankali su mai da kudadensu. Haka ma harkar kasuwanci da ake yi a cikin jami'o'i. A yanzu haka akwai jami'o'in da za ka ga dan kasuwa ya zo ya gina kamar abin da ake kira shopping mall. In ya gina wannan shopping mall din, dalibai suna shigowa suna saya da sayarwa, kuma shi kuma yana mai da kudinsa. Kaga duka waɗannan hanya ce ta bunƙasa kasuwanci a ɗaya ɓangaren da kuma inganta harkokin ilimi, domin ɗalibi yana buƙatar ire-iren waɗannan abubuwa saboda ya samu kwanciyar hankali da yake buƙata, ya mai da hankali a wurin karatu. Sa'annan a ƙasashen da suka ci gaba, za ka ga idan aka ce akwai shehin malami wanda ya ƙware a fanni kaza, kamfanoni da dama suna ƙoƙarin su ya za su yi su jawo hankalinsa domin su samu wani bincike da ya yi ta yadda yake za a sa kuɗi a cikin wannan bincike domin a ga yadda za a yi a inganta rayuwar mutane. Shi wannan malamin zai samu wani abu daga cikin abin da aka samu na sayar da wannan bincike da ya yi, kamfanin ma zai samu, jami'ar za ta samu, ita kanta gwamnati za ta samu wani abu daga ciki ta hanyar haraji. Kaga ta haka ne ake inganta ilimi. Kuma ita gwamnati kaga an tallafa mata, nauyin ya dan ragu daga wurinta, domin duk gwamnatin da za ta ce ita kadai ta isa ta bada ilimi, to wannan gwamnati tana yaudarar mutane ne. Ilimi ba gwamnatin da za ta iya bada shi ita kadai. Sannan kuma duk gwamnatin da ce za ta bada ilimi kyauta yaudara ce. Ni ban yadda a ce an ƙara wato kuɗin makaranta na yara ba, amma dai ban yadda kuma a bada ilimi kyauta ba.
Na wato ya kamata da in an duba nan
a duba nan saboda hannu ba ɗaya bane. Akwai ƴaƴa waɗanda suka fito daga gidaje na marasa galihu, kuma dole ne idan ana tunanin ire-iren waɗannan abubuwa a tuna da irin waɗannan ɗalibai da suka fito daga waɗannan gidaje, saboda su ma suna da haƙƙi. Idan aka ce an ci gaba da ƙarin kuɗin makaranta, ire-iren waɗannan yara a gaskiya ba yadda za a yi su samu ilimi.
Haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma a dakatace mu ranar Laraba domin jin ci gaban wannan tattaunawa mai muhimmanci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da wadda ta daidaita sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗansa wato Julie Leather's Question, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.